Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu tsaron a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashace kai tsaye ta shin FM na Joye Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a doma dalar da kuma niya ha kuma raya kama mu a Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Sare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da sahabu Imam Ali muke farin cikin sake jin rakaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa al'ummar da ke zaune bakin iyakar jihar Taraba sun bukaci a kawo musu dauki hawa kuma muna da rahoto da ke bayyana muhimmancin amfani da nonon shanu sai Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi tsakanin rawunan kana makamuku na shi albarkacin watan Ramadan sai kuma labaran da suka dauki hankulan jaridun na Amurka sai sakonnin da ku masu sauraro ku kai ku muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya A jajibirin taron kungiyar kasashe bakwai masu karfin masana'antu da ake kira G7 a takaice da za a yi daga yau Juma'a zuwa gobe a Sabar a Canada, shugaban Amurka Donald Trump ya ce cikin mai masaukin baki Prime Minister Canada Justin Trudeau har ma fadar White House ta ba da sanarwar cewa Mr. Trump zai kaurace wasu zaman shawarwarin. A sakonni da ya aike ta Twitter a madaicin jiya Alhamis, Mr. Trump ya soki Prime Minister Trudeau da kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron na dora Amurka dimbin haraji kan kayayyaki da ke fitowa daga Amurkan da kuma kafa mata wasu shingaye. Shugaba Trump ya ce Trudeau ya fusata ne kan batun yarjejeniyar cinikayya da Amurka da ake kira NAFTA a takaice. Shugaban na Amurka ya hau Twitter ne bayan da Prime Minister Trudeau ya barazana sauran kasashe za su maida Amurka saniyar ware a jawabin bayan taro. Shi ma nasa sako ta Twitter shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce yayin da Amurka bata damu a yi ba tare da ita ba su ma sauran shugabannin kasashe shidan ba za su damu ba idan suka sanya hannu kan yarjejeniyar bayan taro ba tare da Amurkan ba. Hakanan kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa zai gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kawo ziyara nan Amurka idan komai ya tafi yadda ake so a taron koli da za su yi da shugaban na Koriya ta Arewa. Amma da gefen kuma ya ce a shirye yake ya bar taron ko ya fice da ɗakin taron idan bai gamsu da abin da ke wakana ba. Shugaba Trump ya yi wata ganawa ta tsawon sa'o'i biyu da Prime Minister Japan Shinzo Abe a jiya Alhamis a fadar ta White House kasa da mako ɗaya gabanin taron kolin da za su yi da shugaban Koriya ta Arewa. Abe ya nemi tabbacin Amurka na ganin an samu ci gaba wajen shawo kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da makamai masu linzami da kuma batun ƴan ƙasar Japan inda take zargin cewa Koriya ta Arewa ta sassace su a wajajen 1970 da kuma 80. A taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi bayan ganawar Mr. Trump ya alƙawarin zai kawo batun a lokacin taron kolin shi da Mr. Kim Jong-un. Halin da ake ci kuma wakilan majalisar dokokin Amurka bangaren Republican suna tare da shugaba Trump kan wannan taron koli yayin da ƴan jam'iyyar Democrat ke bayyana fargaba. Kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ayyana mutane shida waɗanda suke safarar mutane domin a aza musu takunkumin ƙasa da ƙasa saboda amfani da dubban ƴanci rani daga Afirka da suke bi ta gabar ruwan Libya. Mutanen shida, hudu ƴan ƙasar Libya ne, biyu kuma ƴan ƙasar Eritrea waɗanda suke shugabantar ƙungiyoyin ɓata gari da ƴan banga waɗanda suke cin ƙarfin ƴanci rani daga ƙasashen Afirka waɗanda suke ƙoƙarin su ƙetara ta tekun Mediterranean zuwa Turai. Takunkumin ya fara aiki ne daga jiya Alhamis. Matakin zai hana masu amfani zai hana su waɗannan mutane amfani da ajiyarsu a banki da kuma hana su yin balaguro zuwa ƙasashen waje. Wannan ko shi ne karon farko da kwamitin sulhun zai aza takunkumi kan shugabannin ƙungiyoyin ƴan banga masu aikata laifi ciki ko har da safarar mutane. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Alhamis, ministocin tsaro na ƙasashe da ke ƙungiyar tsaro ta NATO suka bayyana wasu sabbin shirye-shirye na faɗaɗa kai ɗokin soja yadda za su iya tura bataliya 30 da jiragen yaƙi 30 da jiragen yaƙi na ruwa masu dakon jiragen yaƙi na sama cikin kwanaki 30 zuwa ko ina a faɗin Turai inda ake rikici. babu cikakken bayani kan daftarin shirin da Amurka ta gabatar ko da shike ministocin tsaron kasashen suka ce suna fatar ganin shirin ya fara aiki nan da shekara ta 2020 shugabannin kungiyar sun aje gefe ɗaya bambance-bambance da ke akwai tsakanin ƴaƴan kungiyar wajen ganin cewa sun karfafa rundunonin su wajen tunkarar kutse ko kuma takala daga ƙasar Rasha Amurka ta dauki matakin takaita biza ga jami'an ƴan sanda daga kasar Nicaragua da wasu jami'an gwamnatin kasar biyo bayan tarzomar da ta barke a kasar da ke Amurka ta tsakiya lamari da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 120 a cikin sanarwa da ta bayar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tarzomar siyasa da ƴan sanda da wasu ƴan banga waɗanda suke goyon bayan gwamnati suke kan jama'ar kasar musamman ɗaliban jami'a ya nuna a fili rashin mutunta ƴancin bil'adama mataki da ba za a lamunta da shi ba sanarwar ta ci gaba da cewa waɗannan jami'ai suna cin karensu babu babbaka a duk faɗin ƙasar ta Nicaragua ko da shike Amurka bata bada sunayen waɗanda matakin ya shafa ba ta ce sai ta yi iyalan jami'an su ma a hana su biza zuwa Amurka a tsakiyar watan Afrilun bana ne zanga-zanga ta barke a ƙasar bayan da shugaba Daniel Ortega ya bada sanarwar rage kuɗin fansho wadda daga bisani ya janye masu zanga-zanga suna kiran da shugaba Ortega ya yi murabus
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka To bawo faro da rahoton ko kawar da mutanen da ke zaune a garuruwan da ke bakin iyakar jihar Taraba ke yi na cewa ana sace mutanen su ana garkuwa da su domin neman kudin fansa akan haka ne suke nema a kawo musu gudunmuwa ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Yanzu haka ma wata matsala da ke addabar jama'a da ke tsakanin jihohin Taraba da Benue ita ce ku ta garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa domin ba ga sace wani hakimi da aka ci kwanakin nan a jihar Taraba wanda daga baya aka maido shi bayan an biya wasu kuɗaɗe sai kuma wanda ya sake faruwa a jihar Lamis na sace wani ɗan kasuwa kuma dattijo a garin Zakiban wato Alhaji Munkayila Zakiban lamarin da ya jefa al'umma waɗannan yankuna cikin halin zulumi da kuma fargaba kuma ganin da yadda malamarin ke ƙara ƙazanta a yanzu ya sa al'ummomi waɗannan yankuna yin kiran da aka yi musu ɗauki
misalin ƙarfe 8 da wani abu rabi haka waɗansu suka zo a garin Zakiban suka zo suka samu shi Alhaji Munkayila a kofar shagon shi da abokin shi suna zaune suka zo suka ɗauke shi sun yi mai tashi da kanshi ma ya shiga mota ya ce bai da lafiya ba zai iya tafiya ba to daga cikin su wani suka ɗauke shi suka ɗaga suka kai shi suka sa shi a mota suka harba bindiga a wurin suka yi tafiyarsu to har yanzu dai magana da nake da kai ba labari ba komai ba muji komai ba an tafi da shi
kamar yanzu wani hali kuke a wannan yanki naku
hali da muke ciki kan muna cikin zaman zulumi ai da fargaba kwarai da gaskiya a cikin imuwa da damuwa kwarai saboda wannan mutum sanannen mutum ne kuma aƙalla dai a Zakiban kowa san shi ya shekaru kusan 50 a Zakiban dan kasuwa ne kuma a hali da yake ciki yanzu ake ciki ba da lafiya ina fama da rashin lafiya a gaskiya muna cikin imuwa kwarai da gaske
a kullum dai hukumomin tsaro cewa ma suke suna nasu kokari da min gano bata garin da ke aikata wannan ta'annati SP David misal da ke zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraba wanda ku ya tabbatar da sako hakimin da aka sace a Taraba ya kuma bayyana irin matakan da suke dauka a yanzu
domin kwazon da muka fara sosai domin mu tabbatar da cewa kuma waɗannan da muke tsammani da hannun su a ciki ya sa su sun ji tsoro ba da ba da lokaci ba suka fito wannan haki ne da tare da wani abu ya same shi ba yana nan a cikin sosai lafiyar
to wai kowane irin kira suke ga jama'a idan hakan ta faru haila yau daga kakakin rundunar ƴan sandan
kiran da muke yi shi ne waɗannan ƴan bata gari wanda kuma suna kama jama'a domin neman kuɗin fansa kullum muna faɗi cewa waɗannan mutane a ba mu bayanai a kansu sannan a guji ba su kuɗi domin cewa ai gashi sun nemi kaza a ba mu bayanai a kansu domin mu ma mu san matakin da za mu ɗauka a kansu a ba mu haɗin kai kuma muna shirye ko da yau mu tabbatar da cewa mu yi aiki bisa ga yadda ya kamata domin waɗannan mutane da mu kama su
kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraba kenan David misal Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Ayyara iyo musamman To sai kuma a jamhuriyar Niger inda mahukuntan kasar haɗi da kungiyoyi masu zaman kansu suka fara yakuwar fadakar da jama'a muhimmancin amfani da nonon shanu. Ga Sulaiman mun bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Lura da yadda madarar da ke shigo Niger daga ƙetare yake mamaye kasuwannin wannan ƙasa ya sa shugabannin makiyaya da haɗin gwiwar ƙwararru fara hangen hanyoyin tunkarar wannan al'amari da ke barazanar haddasa cikas ga masu sana'ar sayar da nonon shanun gida. Mafarin shirya wannan kamfen fadakarwa wace aka soma da wata mahawarar bainar jama'a kamar yadda Dr. Sani Abdu ke ƙarin bayani akai.
In dai ana so arzikin ƙasashen mu ci gaba to mi aiki da abin da mu muke iya sarrafawa a cikin ƙasashen mu, kuma nono yana cikin abin da muke sarrafawa a cikin ƙasashen mu. Akwai wanda suka san yanda ake yin nono tare da busashi, kenan ya kamata a jawo hankalin mutane masu shan nono da su tafi su ɗauki nono wannan madara wadda ake kawo, wadda madara ce da aka kala mai kwakwa. A su zo su sayi nono namu na gida su sha.
Kungiyoyin makiyaya sun bayyana cewa suna da ƙwarin gwiwa akan alfanun wannan yunkuri na karkato hankalin jama'a wajen nono irin na shanun gida, sai dai akwai buƙatar saka tsari a wannan tafiya. Inji Al-Mansur Muhammad na kungiyar makiyaya ta Kafan.
Rishin tsari ne, rishin farm kinan da aka ba a yi su, kuma shi makiyaya na son tallahu yana son a yi mishi tsari wanda shi ma aikin shi zai bunƙasa, saboda arzikin na makayin na gama ka arzikin na Niger ne. Niger ya kamata taimaka wannan arzikin tsari saboda a ci an hannu wani abu.
Ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo Albade Abuba ya jaddada wa makiyayan ƙasar goyon bayan gwamnatin Niger domin cimma burin da aka sa gaba, inji shi.
Ba ta yiwuwa a ce Niger muna da bisashe fanni kamar miliyan 40 har da fiye da haka, kuma ya zamanto muna fitar nono daga ƙasashen waje. Ka san dai wannan bai dace ba. To mine ne mu muke bida ga abubuwan kasashen waje, alhali ko muna da namu wanda yake lahiyayye kuma wanda yake isashe, to shine muke jira hankali kuma insha Allah za mu kama musu, kuma su kansu mun ce musu su ma game da abin aikin da suke yi, kowa ya ba aikin shi daraja yadda zai zamanto nonon da za a kawo maka ka san ki yana da tsafta, yana da kyau, kuma yadda kake son shi, kuma don lahiyar ka, kuma don lahiyar wanda ke saida shi.
Sai dai masana na ganin akwai buƙatar samun haɗin kan kungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su kungiyar ECOWAS, wacce ya kamata ta ɗauki matakan zuba ido akan iyakokin ƙasashe mambobinta da na sauran ƙasashen da kayayyakin su ke mamaye kasuwannin wannan yanki.
ECOWAS su yi kokari su yi yanda in mutum zai shigo da nono daga ƙasashen waje, ole da ya shigo daren barin ba su ya biya kudala ba, akalla kuɗin da za su biya kafin su shigo da wannan nono za a rage nonon da za a shigowa, kenan nonon mai na cikin gida nan ya samu nan wasawa, saboda in ana son nono da yawa kuma an gani babu na ƙasashen waje da yawa dole a koma ga nono.
Kungiyoyin makiyayan sun tabbatar da cewa a shirye suke su samar da nau'o'in cimaka da dama ta hanyar sarrafa nonon shanu domin kare jama'a daga matsalar karancin abinci, yayin da ɗaya ɓangare ci gaban wannan aiki ka iya zama wata hanyar kafa masana'antun samar da kuɗaɗen shiga ga ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tuwa gaida Sulaiman Barma kuma a ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Ya rika bai san rake ba, mu ba ka ba ban ba ha na ilahiya ina ce ya na dahiya dauka da gima ya rika bai san rake ba, mu ba ka ba ban ba wasan dele ta iya kula na lura da ba ta sa walgi da lana a godon ta kai ba ba ta kashi ya rika bai san rake ba, mu ba ka ba ban ba ko ta da ka sai mu kuruna ya fara ya ta kuta daga sai mu kuruna wayo ya na roƙon ka sai ne ga zake ari ba he cewa don ba ne bauta ka banza ka addado ka kulla waka tali ni kai in dora aji kana bu ko to ho da hauni silar ka kai ga mun wata rana fan ka kai don a yi ma gudun ma dadi gare ta ko ni ina te ba ko dai baba ka le mu da shi
to Allah ya ji gan dan ƙoro. Yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين سنانا أسماء علي نيتشي شوغابا كونجير تلقى ماتا مسلمين دمرايو في نيجيريا تجيهر أدماوة يا أيها ماتا مسلمين سمي شوى ونا وتا مي الفرما ونا وتا مي البركة ونا وتا مي فللا عند الله سبحانه وتعالى ذا أمن أتكي وتنجو مشابيو يتري وتنجو دائيا وتنجيكي bukatar mu yi azumi a cikin wannan wata kamar yadda muka sani watan Ramadan wanda muke cikin ta yan uwana mata mu ji tsoron Allah mu tsaya mu azumci wannan azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa yadda manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ku sa tsoron Allah a cikin dukkan ayyukan da muke yi ku sa tsoron Allah a cikin ibadun da muke yi sannan kuma kamar da zamantakewar da mazajin mu sa tsoron Allah mu bi yadda karantarwa yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar ku sani cewa wannan wata albarkan da ke cikin wannan wata ba a iya kitikewa sani cewa wannan wata wanda Allah subhanahu wataala yana fada shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran huda linnasi wa bayyinatin min alhuda watan ramadan shine wata wanda aka saukar mana da alqurani a cikin sa saboda darajar wannan wata ji an saukar mana da alqurani a cikin sa domin me domin shari'a da mutane da kuma bayanin shari'a ta rarrabe tsakanin gaskiya da kuma ƙarya ya yan uwana mata ku sani cewa lalle duk wanda ya tsaya azumci watan ramadan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yace imanan wahtisaban yana lalle ne kudin samun da to gufira lahu ma taqaddamu min zambi haqiqa Allah zai gafarta masa duk abin da ya aikata wanda ya riga ya gabata wannan samun dama da wannan falala da Allah subhanahu wataala ya mana ya yan uwana mata kada mu yadda wannan ya wuce ba mu same shi ba
to Allah ya karba har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin Zulfa'u Musa, wata matashiya dake sana'ar yin gari. A hirar da ta yi da Baraka Bashir wakiliyar sashen Hausa, ta faɗa mata yadda ta fara wannan sana'ar. Malama Zulfa'u ta kuma ce aikin gwamnati ba dai yanzu ba. Ga Baraka Bashir.
Zulfa'u Musa. To Malama Zulfa'u, sana'ar me ake yi? To ni dai gaskiya ina sana'ar gari haka gari da ake sarrafa shi a gyara a surfa a nika a tankade shi sannan a zuba shi a ledoji a siyarwa
gari mai garin masara koko na dawa ko maiwa ko gero
duka akwai garin masara akwai garin dawa akwai garin alkama akwai garin kunu na wato na gero ke da kuma na dan wake
to me ji hankalin ki har kike wannan sana'a
to gaskiya da farko abin da ya ji hankali na duba na ga yawanci sana'ar abinci duk abin da aka ce wanda za a ci ne tana da saurin tafiya sai na kalli wannan saboda in nace zan dauki sana'ar kamar abubuwan tufafi da sauran su ko takalma akwai mutane da yawa da suke wannan harkar sai nace barin karkata in yi wannan wataƙila zai samu shiga fiye da irin wancan
muna zance shekara nawa da fara wannan sana'a
yau shekara uku kenan da fara
to idan kika yi wannan garin a me kike zuba shi
ina zuba shi
kina zuba shi aina
a ledoji ne akwai ledar rabin kwano akwai ledar kwano daya yawanci ledar kwano daya ita nafi amfani da ita a garin masara dawa alkama da na dan wake shi kuma garin kunu ina amfani da kananan ledoji ne
to idan kika sa a ledojin kina sealing din shi ne da sticker da komi
eh ina sealing din shi amma local sealing nake
ya local
shine ina kulle shi ne da wani zare zan daure shi tamau sannan kuma ina nakan sa sticker wani lokacin kuma in bar shi haka ko kuma in samu maka sai in rubuta masara sai in sa price din shi 200 ko 250
okay kwano ɗayan ne 200
a gaskiya bai kai yawan kwano ɗaya ba adadin shi dai yafi rabin kwano zai kai kamar rabin kwano da rabin rabi
to ina kike kaiwa ki sayar a gida ake zuwa a saya koko akwai wani waje da kike kaiwa ki aje
yawanci gaskiya ina da customomi da nake ba su zan ba su wasu bayan sati ɗaya su ba da kudin wasu ma yanzu haka ina ana ba su za su bayar
shaguna
kamar ma'aikata ne yawanci gaskiya
ma'aikatu
eh
to banda ma'aikatun ne akwai wasu hanyoyi da ke bi wajen tallata hajjar taki
eh gaskiya ina amfani da waya nakan dau hotunan su garukan nan tura su a WhatsApp haka ko in sa akan DP dina da sauransu yawanci wani an ya gani zai ji mun magana ya ce wannan menene nawa ake siyarwa
to ne irin alfanu aka samu a wannan sana'a ta sarrafa gari
to gaskiya alhamdulillah dan sanda na fara wannan sana'a na fara da 2,500 ne jari a hankali kullun abu yana habaka ina ƙara juya wannan ribar ina ci gaba da ita ba ai wata 5 ba kudi sai da zama
40,000
jarin eh to da haka dai yanzu ba alhamdulillah ba abin da ban yi ba biya bukatu dai kanana an yi kuma muna sa ran ma nan gaban mu
yanzu jarin ya kai nawa
yanzu ga jarin gaskiya yafi 100,000
to wani irin kalubale yake fuskanta wannan sana'a
to na farko dai kalubale baya wuce harkar ciniki zaka bada kaya wani lokacin ba alfan da kake so za a dama da kudi ba to saboda haka dole kai amfani da jari biyu kai yana wannan yana gefe in ka bada wannan kayan sai ka dauko wannan kuma kai wasu kayan tunda wasu za su nema kafin a hada maka wancan kudin shine babban kalubale a wannan sana'a
to wani irin kila zaki wa mata musamman masu karancin shekaru
to gaskiya yanzu lokaci ne na a tashi a nemi na kai karki tunanin wai ko biki ilimi bake ki zauna a gida kawai ba sana'a a ki amfani da kwakwalwarki amfani da basirarki ki tunanin me zaki kar kuma ki tunanin sai kin yi amfani da jari mai yawa a ki fara da dan kadan sanda na fara da 2,500 na fara wannan harkar hankali a hankali Allah ya sa al'amarin ya karfi to saboda haka kar a zauna ko 1,000 ne samu wani abin ki fara inda kika sa himma a ciki kika dage to ba abin da ba za ki iya ba
me ne sun zango karatun
ina da digiri
to ina batun aiki
na gwamnati muna da dan lallabawa dai muna dan bige-bige amma tukuna dai tukuna
masu sauraro anan muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Zulfa'u Musa da Baraka Bashir da ta yi hirar da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shira, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da labarun da suka dauke a kullun jaridun nan Amurka.
Sharihin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken ƴan sandan Arizona sun saki faifan bidiyon kyamarar daukan hoton da ya nuna inda suke naushin wani mutum mara dauke da makami. Labarin ya ci gaba da cewa hukumar ƴan sanda ta Mesa da ke jihar Arizona sun ƙara sakin wani faifan bidiyo da ya nuna baki ɗayan yadda lamarin da ya janyo ƴan sanda suka naushi wani mutum da babu makami a hannunsa game da yi masa kulli a watan da ya gabata. Lamarin da ya janyo hankali a ƙasa baki ɗaya game da kiraye-kiraye ga shugabannin ƴan sanda da su yi wa harkokin ƴan sanda kuskurema. Da zuwa yanzu ana binciken al'amarin inda jami'an ƴan sandan uku da lamarin ya ritsa da su aka dakatar da su daga aiki. Sai mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken White House ta kaddamar da kamfe ɗin yaƙi da shan ƙwayar opioid. Labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin Trump ta kaddamar da talla na kamfe don yaƙi da shan ƙwayar opioid. A ranar Alhamis wanda ke nuna ainihin labarin matasa da ke shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da irin yadda yake lalata rayuwarsu. Tallan an yi shi ne don matasa 'yan shekaru 18 zuwa 24 wanda za a yada shi ta hanyar kafafen sada zumunta da kuma gidajen talabijin kamar yadda fadar gwamnatin Amurka ta White House ta sanar. Tallan ya kasance na farko da gwamnatin Trump ta yi domin faɗakar da al'umma. Haka kuma shine talla na farko a Amurka da aka yi shi musamman don wayar da kan matasa 'yan Amurka kan annobar ƙwayar opioid. Sai mu leƙa jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken sakataren harkokin kasuwanci Wilbur Ross ya ce Amurka ta cimma yarjejeniyar barin kamfanin China mai suna ZTE ya ci gaba da gudanar da kasuwancinsa. Labarin ya ci gaba da cewa Amurka ta cimma yarjejeniyar da kamfanin ZTE Corp domin ya ci gaba da gudanar da harkokin kasuwancinsa na sadarwa yayin da kamfanin zai biya tara mai tsananin yawa gami da yarda da yin sauye-sauye a yadda ake tafi da harkokin kamfanin a cewar sakataren harkokin kasuwanci Wilbur Ross. Sakataren ya kara da cewa ma'aikatar kasuwanci ta ci tarar kamfanin dalar Amurka biliyan 1.4 ciki har da dalar Amurka miliyan 400 na ajiya domin bacin rana akan dalar Amurka biliyan 1 da aka ci tarar su a shekarar da ta gabata. A ranar Alhamis lokacin da yake amsa tambayoyin da kamfanin CNBC suka yi masa, sakataren ya tabbatar da cewa har yanzu muna da karfin da zamu iya rufe kamfanin idan suka sake kare doka. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To kafin mu kai ga ra'ayoyinku ga wannan sakon. Shin ka san shirye-shirye sun kan kama domin su magagarumar gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar Rasha? Za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuli wannan shekara ta 2018. Dan jin dukkan wayar da za a koya hadu da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in banda Lahadi a shirin murya Amurka na karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8:30 agogon mutanen Ghana. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a kafin hannunku.
To madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, sunana Hani Bakori Jeda. Lallai Buhari ba Allah ne ba, amma gwamnatocin da suka gabata an yi rashin tsaro, an yi talauci a lokacinsu. A Kaduna state an kashe mutane masu dambin yawa da Filato da Taraba da Zaki Biyam da garin Odi. A Nasarawa state an taɓa kashe jami'an 'yan sanda sama ga 90, amma kuma babu abin da aka yi. Saboda haka Buhari dai yana wata Fulani ne ake son a yi mai zagon ƙasa da mulki, kuma da yadda Allah ya yi da lokaci ne.
Assalamu alaikum, ni magana Muhammad Awale Babaye, daga hukumar Tere cikin jihar Bauchi Najeriya. Da yana zuwa ku da sakamani mu ga gwamnonin mu na Najeriya. Daga mulkin demokradiyya da suke wajen rashin nada kan tsaron gwamnati, chairman na local government da aka yi. Ni kuma ka za mu da reporting committee na local government. Sai da mu je mu ga chairman ne ga dalilin da ya dame mu. Shugaban kasar da ya ga shi ba. Sai mu kuma ya tafi sai mu ga gare da shi ba da hajjin shi ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ne wannan lauri ne ke zalle karamin kuma mulki da mutu sakkatan shehu Najeriya. Da Allah sashen Hausa ina zan ku ɗan min da wannan sako nawa da sabuwar PDP wadda ta hada da tsohon gwamnoni Aliyu Magatakar da wani kotu Aminu Waziri Tambuwal da sauran gigagigiyanta sun sani da gwamnatin APC domin a sami cigaba. Ya kamata sai ga kai sai da kawo ne su zama din tsaya mata wurin ki daya.
To mun zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara takaice.
A jajiberin taron kungiyar kasashe bakwai masu karfin masana'antu da ake kira G7 takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki mai masaukin bakin taron Prime Minister Canada Justin Trudeau har ma fadar White House ta fada sanarwar cewa Mr. Trump zai kaurace wasu zaman shawarwari da za a yi. A sakonni da yake ta Twitter a madadin jiya Alhamis, Mr. Trump ya soki Prime Minister Trudeau da kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron na dora Amurka dimbin haraji da kuma gindaya mata wasu shingaye. Haka nan kuma su ma shugabannin kasar Canada da kuma na Faransa su ma sun ce Amurka tana so ta maida kanta saniyar waye, kuma babu mamaki su sanya hannu a jawabin bayan taro ba tare da Amurkan ba. Haka nan shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa zai gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kawo ziyara Amurka idan komai ya tafi yadda ake so a taron Koli da za su yi a makon gobe. Amma a ɗaya gefen ya ce a shirye yake ya fice daga ɗakin taron idan bai gamsu da abin da ke faruwa ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana mutane shida waɗanda suke safarar mutane domin aza musu takunkumin ƙasa da ƙasa saboda amfani da dubban 'yanci rani daga Afirka da suke bi ta gabar ruwan Libya. Mutanen shida, hudu 'yan ƙasar Libya ne, biyu kuma 'yan ƙasar Eritrea.
To madalla da wannan mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima da lasar ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo yanzu amadun kwa da kwa nan sashin Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da muka asubanci tare da Solomon Abu da ya bada umarni sai injiniyan mu Jonathan Collins ni Ladan Ibrahim Aliyu ke cewa ku lafiya ko kuma ku kwana lafiya.